أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدونة يمتشين رانا ثلاثة تقص ووتر جماد الأولى هجرة من زوج صلى الله عليه وآله وسلم دون إير كري هدو دا عشرين دا ترى وأن كما يجي دي دا شا هدو شا أكو ووطن بير ميلادية تدبو بي دا تبس وأن نقولي ميتار البركة مثلا شمو دبو دكي جهر كتنا أكو بركورة a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin at-tahfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya, wannan kuma shine majalisin mu na farko a wannan littafin. Wannan malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yana da kyau kafin mu shiga karatun littafinsa ko sabon littafin da za mu fara karatu a cikinsa, mu yi shimfiɗa takaitacciya game da rayuwar wannan malami da gwagwarmayarta da tashi fatinsa wajen yaɗa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama da yaƙi da bid'a da zalunci a zamaninsa. Babu shakka kaɗan ne suka san wane ne Ibn Taymiyyah, duk da cewa karanta littafinsa Al-Wasiyatul Kubra ya bada haske ga mutane da dama sun san wane ne Ibn Taymiyyah, domin sun san yaya kamun ludayinsa yake ta fuskar ilimi, ya yake su kuwa a fagen ilimi sun fahimci wannan daga ɗan kaɗan daga cikin abin da aka karanta na iliminsa a wancan littafi Al-Wasiyatul Kubra. Wannan baya hana muƙala yin takaitacciyar shimfiɗa, abinda ya sa nake cewa takaitacciya, domin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mutum ne da aka yi rubuce-rubuce masu yawa a kansa. A da can an yi rubuce-rubuce a kansa malamai da dama waɗanda suka rubuta tarihin sanannun malamai fitattu, malamai na Allah sun rubuta tarihinsa a littattafansu. Haka nan a wannan zamanin da muke rayuwa a ciki, marubuta masana masu bincike daban-daban sun yi rubuce-rubuce da wallafe-wallafe masu ɗimbin yawa a kan rayuwar wannan bawan Allah. Ta ko'ina ka kullo mata za ka same shi hamshakin malami ne, shakundum ne a cikin wannan fannin. Shi ya sa za ka ga waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan abin da ya shafi aƙida ta musulmi, a kan abin da ya shafi raddi da waɗanda suka bar aƙida ta ƙwarai, sawa'un waɗanda suke ba musulmi ba da waɗanda suke musulmi amma suka saki layin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, za ka samu sun yi rubuce-rubuce da dama ta hanyar amfanuwa da haskakuwa da hasken ilimi da Ibn Taymiyyah. Za ka ga rubuce-rubucen da aka yi ta fuskar aƙida wanda aka tsakuro daga cikin littafin Ibn Taymiyyah suna nan da yawa firjik. Haka nan in ka zo ta fuskar hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama, za ka samu malamai waɗanda suke masana wannan fage sun yi rubuce-rubuce da dama a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na masanin ilimin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sun fitar da wagagen littattafai. Daga ciki akwai littafin Dr. Abdulrahman Ibn Abdul-Jabbar Al-Firyawai, ya rubuta wani littafi sifili guda hudu ko biyar ne muka-muka, wanda dukkaninsu irin ƙoƙarin Ibn Taymiyyah ne da ainihin gudunmawar da ya bayar a fagen hadisi. haka nan idan ka zo fagen tafsiri nan ma zaka samu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana da nasibi mai fadin gaskiya ciki marubuta waɗanda suka san fannin tafsiri sun yi rubutu akan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na gawurtaccen malamin tafsirin Al-Qur'ani mai girma haka nan idan ka zo fagen fiqhu sanin shari'a nan ma akwai rubuce-rubuce da dama da aka yi a jami'o'i da dama na ƙasashen Larabawa da ƙasashen Turai a matsayin Ibn Taymiyyah shahararren malami masanin fiqhu masanin shari'a haka nan in ka zo batun kalkalanci nan ma za ka samu an yi rubuce-rubuce a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na wanda ya san me ake nufi da alkalanci duk da bai taɓa kasancewa alkali a rayuwarsa ba. Haka nan idan ka zo ka ɗauki fannin tarbiyya, tarbiyya ta al'umma, tarbiyya ta yara ƙanana, tarbiyya ta manya, nan ma marubuta sun yi rubuce-rubuce da dama a kan irin gudunmawar da wannan malami, wannan bawan Allah ya bayar a wannan fagen. Haka nan idan ka gangaro ɓangaren siyasa, nan ma za ka samu malamai masana siyasa, masana yadda ake gudanar da sha'anin al'umma, yadda ake gudanar da ƙasa, sun yi rubuce-rubuce a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na wanda ya ba da gudunmawa wajen fito da ƙa'idoji da dokoki da hukunce-hukunce na siyasa ta musulunci. Haka nan idan ka ɗauki abin da ya shafi sanin addinai, bincike a kan addinai da ainihin a muqarana akan ilmul adiyan, ilimi na sanin addinai, kiristanci ko yahudanci ko makamancinsu, nan ma za ka ga marubuta da dama sun fito da irin kokarin da Ibn Taymiyyah ya yi a wannan fage. Har ta kai Muhammad Sayyid al-Junayd, wani marubuci a ƙasar Masar, yake faɗa yake cewa akwai sanda wani irin yanci ranar addinin musulunci din nan. Turawan da ba su musulunta ba amma kuma ainihin suna shigowa cikin addinin musulunci da sunan neman ilimin addinin musulunci, ya zo ƙasar Masar gari abin da daga Egypt domin ya yi bincike a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na wanda ya yi bincike mai zurfi a kan sha'anin addinin kiristanci. A lokacin da aka ba shi littafin Ibn Taymiyyah mai suna Al-Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih, wannan gawurtaccen littafi wanda an buga shi cikin sifili guda hudu manya-manya, dukkaninsa yana magana ne akan addinin kiristanci da yadda aka jirkita shi. Ibn Taymiyyah yana jawo maka abubuwan da yake cikin littattafan kiristoci da irin tufka da warwara da take cikin waɗannan littattafai sun sayyada cewa babu abin da Ibn Taymiyyah ainihin ya rayu wajen karanta shi da bincike a kansa kamar wannan babu. Lokacin da wannan batu da ɗan ciranin addini, ɗan ciranin musulunci, ainihin ya karanta wannan littafi, ya ce shi ai a duk rayuwarsa da karance-karancensa bai taɓa samun mutumin da ya san kiristanci ba sani da hakika kamar wannan malam. Ƙarshe ma mutumin musulunta ya yi. Wannan littafin yana nan ana karanta shi har ma akwai lokacin da wasu a wata kungiya ta yi yunkurin ainihin za su fassara shi zuwa Turanci domin kasashen yamma su san cewa addinin da suke kai addinin ya gurɓatace, su kuma ga irin hujjoji da Ibn Taymiyyah ya rubuta a wannan littafin Al-Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih. To haka ta kowane fanni, idan ka bullo wa Ibn Taymiyyah za ka same shi teku ne, za ka same shi shakundum ne a wannan fannin. Har ta kai maganar da Ibn Latif yake faɗa ta fito ƙarara zahiri a cikin littattafansa. Ibn Latif yana cewa na ga Ibn Taymiyyah ka anna al-ilma nusba aynayhi, al-ulum kulluha ka annaha nusba aynayhi, dukkanin ilimin muka kai ka ce an baje masa sune akan a gabansa akan faifai, ya'khudhu ma yurid wa yad'u ma yurid, ya dauki wanda ya so ya bar wanda ya so. To kamar an baje masa dukkan wani ilimi ne akan faifai, ya dau abin da yake so ya bar abin da ainihin bayan su. Haka nan ta fuskar Arabiya, abin da ya shafi lugar Larabci nan ma ya kware kwarai da gaske a wannan fannin. Alaikum salam. Hatta kai wato littafin Al-Kitab na Tibawai ya karance shi cikin ɗan kwanaki ya fahimce shi. Al-Kitabu na Tibawaihi shi ne littafi na ƙarshe a fagen ilimin nahwu. Duk waɗanda suka zo bayan Tibawaihi da suna maƙalƙalewa ilimin Tibawaihi ne, suna ci daga kafakin Tibawaihi ne a cikin wannan fannin. Saboda haka shi ne jagora, shi ne shagaba a cikin fannin ilimin nahwu. Idan aka ce Tibawaihi an je matuƙa, an je maƙura, ɗaya daga cikin masana ilimin nahwu ne da aka yi a ƙasar Basra. Wata rana Abu Hayyan at-Tauhid, Abu Hayyan an-Nahwi, wani malami ne wanda ya shahara da ilimin nahwu a zamanin Ibn Taymiya, yana ɗaya daga cikin ɗaliban da suke zuwa majalisin Ibn Taymiya don ƙaruwa da iliminsa. Amma shi wannan malamin abin da ya fi sha'awa a rayuwarsa shi ne nahwu, kuma a nan ya fi ƙwarewa, har ma ake kiran shi da an-Nahwi, ake ce da shi Abu Hayyan an-Nahwi. Wata rana ya zo majalisin Ibn Taymiya, sai ya samu Ibn Taymiya yana ta tsage mas'aloli waɗanda suka shafi nahwu. A wasu gurare ma ya ce Tibawaihi ya yi kuskure. To wannan ya tada hankalin Abu Hayyan. Abu Hayyan ba wanda yake ji da shi irin ainihin Tibawaihi. Ibn Taymiya ya ce Tibawaihi ya yi kuskure a nan. To fa shi ne Abu Hayyan ya firgita ya tashi. Sai ya za a ce Tibawaihi ya yi kuskure. Annabi Ibn Taymiya ya ce to Tibawaihi annabin nahwu ne? Allah ya aiko shi da nahwu. Ta yadda komai ya faɗa kamar wahayi, ya ce to in ba ka sani ba, na ci gyaransa a littafinsa Al-Kitabu a gurare 80 da ba ka taɓa sani ba. Wanda ya sa suka fata da Abu Hayyan at-Tauhidi ya daina zuwa majalisin. To kaga mutum irin wannan a ce za a yi magana a kansa, lallai maganar tana da faɗi ƙwarai da gaske. Saboda haka sai dai a yi tsakuri, a ɗan ɗebi kaɗan, a ɗan fesa sauran abubuwa, kuma a je a neme su a cikin magagen littattafai manya-manya waɗanda aka rubuta lokacin tarihin wannan bawan Allah. Ibn Taymiya ana masa laƙabi da Taqiyyuddin, cikakken sunansa Ahmad Abul Abbas Ahmad Ibn Shihabuddin Abul Mahatin عبد الحليم ابن الشيخ مجد الدين ابي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن ابي القاسم ابن محمد ابن تيميه الحراني. يقول يا ولنا لن قارن كدني اكن ابن لكم كتابه جي ولا انا شهاب الدين ابو المحاسن ولا دلك بين لبابنسا Shihabu Jid laƙabi ne, Abul Mahatin al-Kunya ce, Abdul Halim shi da sunan mahaifin nasa. Sannan aka ce Ibn Shaykh Majduddin Abul Barakat. Majduddin laƙabi ne, Abul Barakat al-Kunya ce, kakan nasa sunansa Abdul Salam. Kaga wannan daman an sha faɗa, Abdul Halim Abdul Salam. Abdul Halim din shi ne ake masa al-Kunya da Abul Mahatin ake masa laƙabi da Shihabu Jid, shi ne uban nasa. Kakansa Abdussalam shi ne ake masa laƙabi da Majduddin, ake masa al-Kunya da Abul Barakat. Idan kana karatu za ka ga wasu gurare an ce qala Abul Barakat Ibn Taymiya. To wanda bai sani ba sai ya ce Ibn Taymiya da muke karanta littafin sa ake nufi, a'a, Abul Barakat Ibn Taymiya kakansa kenan, ba shi ba. Kakansa shi ne Abul Barakat Ibn Taymiya. Gidansu gaba ɗaya gida ne na ilimi. Saboda haka ba shigo-shigo ba ne a harkar ilimi, ya gaji ilimi ne kabiran an kabiri, daga babansa, kakansa, danginsa, duk malamai ne. Kakansa Majduddin Abul Barakat Ibn Taymiya babban malami ne, shahararre a lokacinsa. In tahat ilayhi ri'asatu al-mashyaqah al-hanbaliyya, a zamaninsa shi ne shehun hanabila gaba ɗaya. Babu matsalin fituhu da ya kai shi a lokacinsa, har ma ana masa kirari ana cewa ulina lil majdil fiqh kama ulina lil dawud al hadith. an kausata mata an lausata mata fiqhu kamar yadda aka lausata wa annabi Dawud karfi kamar yadda Allah ya ce wa alanna lahu alhadid yana daukan karfe ya sarrafa shi ba tare da ya sa shi a wuce da ta duka ba kama shi ya lankwasa shi ya ainihin sarrafa shi ya malkwada shi ya kera abin da yake so to haka aka bawa ainihin shi wannan kaka da yake tabiya majlisin abul barakat kwarewa a fannin fiqhu yana sarrafa shi yadda ya ga dama babansa malami ne babba sunan shi ya bace tsakanin ɗansa da tsakanin kakan ibnu taymiya da ibnu taymiya da kanan sunan uban ya bace suna cewa waqa'a baina daw'i ash-shamsi wa nuri al-qamar kana najman waqa'a baina daw'i ash-shamsi wa nuri al-qamar wato shi baban ibnu taymiya tauraru ne da ya fado tsakanin hasken rana da hasken wata sai ya bace to hasken rana shine hasken ibnu taymiya hasken wata kuma shine hasken kakan ibnu taymiya abul barakat to anan uban shi sai ya kasa fitowa sosai amma ba dan haka ba shi ba kamar yadda suka faɗa malami ne a zamanin sa sosai kakansa abul barakat shine wanda ya rubuta littafin muntakal akhta wani littafi na hadisi wanda aka yi wa sharhi mai suna Lailul Awqaf wanda Muhammad ibn Ali al-Shawkani ya yi wa sharhi shi ne mai littafin al-Muharrar fil Fiqh mai littafin al-Muharrar fil Fiqh yana da littafai da dan dama an haife Ibn Taymiya a wani gari da ake kira Harran Harran a yanzu cikin ƙasar Iraki ne arewacin Iraki can ne Harran yake take a ranar Litinin goma ga watan Rabi'ul Awwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 661 ranar Litinin goma ga watan Rabi'ul Awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama 661 da mahaifiyarsa da danginsa sun yi wa hijira daga wannan gari lokacin Ibnu Taymiya yana dan kankani a shekara ta 1667 suka yi wa hijira a lokacin Ibnu Taymiya bai wuce dan shekara 7 a duniya ba saboda a wannan lokaci miyagun al'umman nan da ake ce musu Tatar sun mamaye garin da Ibnu Taymiya yake ciki sun addabi musulmi suna gallaza musu to a wannan lokaci iyayensa suka yi hijira suka dawo cikin ƙasar Siriya wato Dimashq babban birnin ƙasar Siriya a yanzu Ibnu Taymiya ya tashi kamar yadda muka faɗa a gida na ilimi ya tashi cikin kulawa cikakkiya da kame kai da ibada da rashin ainihin a jijjiwa da wuce gona da iri cikin abin da ya shafi sutura ko abinci sun ne mai biyayya ga iyayensa biyu mai tsoron Allah mai tsantseni mai bauta wa Allah mai yawan azumi mai yawan qiyamul layl sun yana kankani aka fahimci mutum ne mai zaka'in gaske mutum ne mai kwakwalwa mai zarangwana mai fahimtar abubuwa fiye da yadda aka saba ganin mutane suna fahimtar su ya kasance tun a lokacin yana karami baya shagaltuwa kamar yadda almajirinsa al-Bazzar yake faɗa a cikin littafinsa al-Manaqib al-Aliyya yake cewa ba a san shi da wasanni irin da yara ba har ko da yaushe babu abin da yake sha'awa irin ya zauna ya takara akwai ma lokacin da danginsa ubansa da dan uwansa da sauran mutanen gida aka ce za a fita a je a shakata a sha iska a waje haka ne bai zo a tafi da shi yana gangan ya ce shi ba zai tafi ba sai ba za ka zo ka tafi ka kadan miƙe kafa ba ya ce a'a ba ya da amfani abin da zai je suka bar shi suka tafi can da yamma suka dawo suka ce kana nan zaune baka je ka shakata ka amfana da irin abin da muka amfana da shi bai ce a'a ko dai ku ba ku amfana da irin abin da na amfana da shi ba domin a tafiyar ku ya daga wani littafi da ake kira Rawdatul Nadhir wa Jannatul Munadhir na Ibn Qudama littafi ne na usulul fiqh babban littafi ne zai kai shafi wajen 300 ko sama yace a tsakanin wannan lokaci da kuka bar ni zuwa yanzu na haddace wannan littafi saboda haka ni da kowa ya amfana wata rana ya fita zai tafi makaranta sai wani ya ganshi wani bako sai ya ganshi da allansa a hannu sai ya kirawo shi sai ina za ka yace da shi zan je makaranta sai ya karbi allansa sai ya ce zan maka shiftar wasu hadisai ka rubuta a allan nan naka sai ya maka shiftar hadisai sai ya maka imla'in hadisai da isnadinsu da matsalinsu kowane hadisi ya kawo isnadinsa tun daga farko har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo matsalin hadisi wata shiftar hadisai kamar guda goma sai ya ce da shi waɗannan hadisan za ka iya karantawa ka haddace sai ya ya ce da shi aina haddace su ka haddace kawo Allah sai ya karɓi Allah ya ce to karanto ya karanto masa daga farko har ƙarshe bai kuskure ko sau ɗaya ba sai ya ce lalle wannan yaron in ya girma za a ga babban al'amari tattare da shi haka nan Al-Bazzar ya kuma faɗar wata waƙiya da ta faru ga Ibn Taymiyyah na ƙarami sai akwai wani Yahudi a kusa da su a unguwar da suke duk sanda Ibn Taymiyyah zai tafi makaranta sai da Yahudan da yake kirawo shi ya yi ƙoƙarin ja da shi a kan harkar addinin Yahudanci sai Ibn Taymiyyah ya taba shi ansa in ya kawo wata magana wata shubha wata mahallata ta sai Ibn Taymiyyah ya bayar masa da martani kullum haka Ibn Taymiyyah sai ya fara faɗa masa wasu abubuwan da bai san su a Yahudanci ba ƙarshen lamari da Yahudan nan sai musulunta a halin Ibn Taymiyyah tun yana gangari ya yi karatu a gurin malamai da dama malamansa bisa ƙididdiga sun haura ɗari biyu dukkaninsu mutanen Dimashq ne kuma akasarinsu waɗanda suka karanci mazhabar Hanbaliya ne wato Hanabila ne farkon malamin da ya karatu a gurinsa ko farkon malamin da ya fara jin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gurinsa wani malami ne da ake kira Ibn Abdijari a nan Dimashq a lokacin Ibn Taymiyyah bai fi ɗan shekara bakwai ba ya koyi ilimin haqqi wato ilimin rubutu na larabci ya koyi ilimin lissafi ya haddace alqur'ani yana dan tantani ya gwanace a fannunuka masu yawa kamar tafsiri hadisi fiqh usulul fiqh larabci tarihi mantiki ilimin hay'a ilimin littattafan ahlul kitabi da littattafan yan bid'a da sauransu to dai ya karanta wannan yana ɗan shekara goma sha wani abu ba ya kware a fuskar larabci a cikin ɗan kwanaki ya gama fahimtar littafin Sibawayhi yana ɗan shekara goma sha bakwai wato a shekara ta 677 ya fara fatawa malamin da ya ba shi dama ya fara fatawa har alfahari da yake da wannan in an tashi magana ya ce ai ni ne na ba wa Ibn Taymiyyah izinin ya fara fatawa a lokacin Ibn Taymiyyah bai shige shekara goma sha bakwai ba ya fara karantarwa lokacin bai fi ɗan shekara 22 ba wato a shekarar hijira 681 a wata makaranta da ake kira almadrasar sufariya bayan mutuwar mahaifinsa ya zauna ya yi darasin tafsiri a lokacin yana ɗan shekara 30 goma ga watan biyu hijira 691 ya yi tafsiri a babban masallacin juma'a na Banu Umayya da yake garin Dimashq a wannan lokaci malamai manya-manya masana fanni daban-daban sun halarci majalisin Ibn Taymiyyah ya yi tafsiri har ma wasu da dama suka yi ta rubuta fa'idojin da suka tashi da su a wannan tafsiri da ya yi Ibn Taymiyyah matsalin tafsiri ne ba kankani ba to har ya kasance wani lokaci zai zauna ya yi tafsiri wato a cikin aya ɗaya ya yi majalisi biyu ko majalisi uku yana tafsirin aya ɗaya Al-Hafiz Az-Zahabi almajirinsa ne a cikin littafinsa Tarikhul Islam yana tarjamar wani malami na aƙida da ake kiran shi Abu Usman As-Sabuni sai yake kawo labarin Abu Usman As-Sabuni lokacin da ya zo wani gari da ake kira Salman ya zauna garin ya yi musu tafsiri ya karantar da su tafsiri kusan wata ɗaya amma bai gama aya ɗaya ba da ya tashi zai tafi yake cewa da su shi wannan malami Abu Usman al-Sabuni yake cewa ƴan garin da na ga dama zan zauna shekara ɗaya a cikin ku muna tafsirin wannan aya ba kare ba sai Zahabi yake cewa wallahi haka malamin mu Ibn Taymiyyah yake domin akwai sanda yayi ainihin shekara guda yana mana tafsirin suratul Nur tafsirin suratul Nur a cikin shekara guda tafsirin yake wato haka ce tafsirin aya ko tafsirin ayoyi ko sura ta alqur'ani ba ana nufin mutum ya buɗe alqur'ani a karanta masa aya kuma ya ta hira ba ya ta bada labarin ilimi ya bada labarin sa tafiye-tafiyenta da yayi da matsalolin da ya gamu da su da abin da aka ce masa da abin da ya faɗa to a wannan shine tafsirin ba wasu na ɗaukan wannan shine tafsirin a karanta aya ɗaya biyu kuma ya ta baka labari wannan ba shine tafsirin da ake nufi ba ana nufin idan aka zo kan ayar zai tsaya yi bayani akan ayar tana da sababin nuzul ya faɗa tana da maganganun da malamai suka yi cikin in akwai hadisan da suka fassara ayar ya faɗe su idan akwai maganganun sahabbai ya faɗa akan ayar in akwai na tabi'ai ya faɗa ya zo kan maganganun malaman tafsiri da suka yi na ayar ya faɗa in akwai fuskokin tafsiri daban-daban suka kaza ne ya faɗe su in akwai matsaloli da suka shafi ainihin aqida a cikin wannan aya ya tsaya ya tsalaice su ya fayyace su ya shiga matsalolin da suke da alaka da fiqhu wanda suke da alaka da ayar ya fito da su har ya zo kan matsaloli na arabiya da sauransu haka ce duk abin da yake faɗa yana da alaka da ita wannan ayar kai tsaye ba kawai ya raraka ya ja'i ya jeji ba kuma ya kawai tafsirin ayar akwai wani malami da ya ce shi ma zai kwatanta ya zauna wai zai yi wata ɗaya yana fassara Fatiha amma an kaji tafsirin hira ce yake yi da an karanta aya ɗaya sai ya shiga hira kuma ke ta ba mutane dariya ƙarshe kuma a tashi ba tare da ka ji wani abin da yake da alaka da ayar ba haka gobe za a zo a yi ta yi haka yi ta yi ƙarshe ce wai ya daɗe yana tafsirin Fatiha to Ibn Taymiyyah yana irin wannan ya tsaya ya fi aya ko sura ya kalalace ta wajen tafsiri ya samu yin hajji sau ɗaya a rayuwarsa a shekarar hijira 692 a lokacin yana ɗan shekara 31 ya yaɗa iliminsa a garuruwa daban-daban irin su Dimashq da Masar da Alkahira da Iskandariya da kurkuku gidajen kurkuku da suke waɗannan garuruwa haka nan ya fita har guraren da ake yaƙe-yaƙe nan ma ya yaɗa ilimi ya fara rubuce-rubuce talifi na ilimi tun yana ɗan shekara 17 Ibn Taymiyyah Allah maɗaukakin sarki ya bashi tabati ya bashi kuwa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli al-khayr to mu'mini karfa shi Allah ya fi so shi yake al-khairi sama da mu'minin da yake mai rauni dukkanin su sun yi tarayya a cikin al-khairi amma mai karfi shine yafi soyuwa shine yafi alkhairi a gurin Ubangiji sai Ibn Taymiyyah yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su kowa karfi ba wai kawai karfi na jiki ba a'a tabati karfi na zuciya shine mai karfin zuciya yana da tabati wajen ambaton Allah da zikiri da ibada da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka haɗu da abokan gaba to ku jajirce ku dage ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna wa la'allakum fa samu babbar rabu Ibn Taymiyyah mutum ne da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kowa fi ibadati fi zikrihi lillah kamar yadda Ibn Qayyim yake cewa Ibn Taymiyyah a cikin littafin salwa bil sayyid yake cewa Ibn Taymiyyah lokaci in yayi sallar asubahi yakan zauna har rana ta take tsaka yana ta zikiri da ambaton Allah da karatun alqur'ani da addu'a yana daga kansa sama yana addu'a har rana ta kai tsaka sannan ya tashi kullum haka yake haka nan Allah madaukakin sarki ya bashi karfin jiki da lafiyar jiki ya kasance yana da miliya da take jahwariya wato miliya ce wacce take mai jiyarwa ba miliyar da idan yana magana ba sai an kasa kunne sosai a jiki a'a dukkanin dumbin al'ummar da suke sauraron shi yakan daga murya ya jiyar da su ba tare da amsa kuwa ba domin a wancan lokacin babu wannan amsa kuwa yana jiyar da masu sauraron shi ya kuma ainihin mallaki zukatan su yayin da yake musu magana ya shiga zuciyarsu cikin dan kankanin lokaci mutum ne da Allah ya bashi kuma karfin hadda da wuya ya haddace abu ya manta ya haddace littafin al-muhalla da ibnu hazm saboda yawan karanta littafin musnad ya karanta shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba littafin musnad na imamu ahmad babban littafi ne babban kundi ne na ilimin hadisi domin ya kunshi hadisi sun kai imanin 40,000 ibnu taymiya ya karance shi daga farko har ƙarshe ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har ta kai saboda yawan lalata hadisansa da yake yi da yadda yake safar hadisi a cikin wannan littafin yadda ya so inda ya ga dama ta kai ma ana cewa ya haddace littafin gaba ɗaya farkon littafin da ya haddace shi ne littafin al-jawab bayna sahihayn na Abu Bakr al-Humaydi wani littafin hadisi ne da ya haɗa hadisan Bukhari da Muslim a guri guda shi ne farkon littafin da Ibn Taymiyyah ya haddace Ibn Taymiyyah ya haddace hadisai da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa har ta kai zahabi yana cewa ana yi wa Ibn Taymiyyah kirari ko kuma har ta kai akan iya a ce kullu hadithin la ya'rifuhu Ibn Taymiyyah falaysa bihadith to hadithin da Ibn Taymiyyah bai sai shi ba to ba hadisi bane wannan kirari ne da kuma nuna irin yadda ainihin ya kasai ta yubrin kasa a wannan fanni ba wai ana nufin idan yace babu hadisi ba to babu ta akan iya samu shi mutum ne dan adam ne wani lokaci yakan iya yin tuntuban harshe ko kuma ainihin ya sha'afa ko ya manta wannan zai iya faruwa ko ma ya faru yadda ke cewa babu hadisi kuma a yi a same shi to amma dai maganar da malaman hadisi suka yi irin wannan tana nuna cewa mutum ne mai babban sha'ani mai babban matsayi a wannan fage na ilimin hadisi malamai da dama sun yaba masa har ma waɗanda ba masoyansa ba sai da suka jinjina masa suka yaba masa suka cire masa hula kamar yadda Bahaushe yake faɗa Ibn Sayyidin Nas al-Ya'muri ya yabe shi yabo ba kaɗan ba lokacin da yake magana akan Abul Hajjaj al-Mizzi yana yaban Abul Hajjaj al-Mizzi sai yake cewa shi ne ya haɗa ni da babban malamin nan limamin nan Sheikhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah so, al-Mizzi shi ya haɗa shi ciya da Ibn Taymiyyah da Ibn Sayyidin Nas ابن سيد الناس يتي فألقيته ممن أدرك من العلم حظا لنذا مدشي سيلا قنش متلي دا الله يباش ربو أشكين إلمي وكان يستوعب السنن والآثار حفظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا يا ما قسا قوكا قسا ما كتي يا حد تسنوني دا بغنغنون صحبين التابعين يتي لقنش ينا ترف ولنا تاول أنن أينهم حديثين yace in takallama fi tafsiri fa huwa hamilu rayatihi in yana magana a tafsiri shine mai dauke da tutar wannan fannin aw aftafil fiqh fa huwa mudriku ghayatihi in kuma a fiqh zai yi fatawa to shine wanda ya riski gayar fiqh aw zakara fil hadithi fa huwa sahibu ilmihi wa dhu riwayatihi in kuma yayi muzakara da kai ya tattauna da kai akan fagen hadithi yace to shi ne ma abocin ilimin wannan fanni shi ne ma abocin ruwayar wannan fanni aw hadara bil milali wan nihali lam yura awsa'a min nihlatihi fi dalika in kuma zai tattauna da kai ne akan addinai da kungiyoyi wadanda suke jingina kansu ga musulunci to ba za ka samu wanda Allah ya yi wa baiwa wadatacciyar baiwa ba a wannan fanni kamar sa yace baraza fi kulli fannin ala abla'i jinsi yace a kowane fanni ya yi fice ya tserewa waɗanda suke ƴaƴan jinsinsa wato waɗanda suke tare da shi a gari ɗaya suke yi karatu tare da shi walam tara aynu man ra'ahu mithlahu idan wanda ya ga Ibn Taymiyyah bai taɓa ganin kamar sa ba wato duk idan da ya ga Ibn Taymiyyah zai ce bai taɓa ganin malami irinsa ba wala ra'at aynuhu mithla nafsihi shi kansa idansa shi Ibn Taymiyyah bai taba ganin kamar kansa ba kana ya takallamu fi tafsir yakan tsaya yayi magana a cikin tafsirin alqur'ani fa yahduru majlisahu aljammu alghafir mutane masu dimbin yawa su halarci majalisin sa wa yariduna min bahri ilmihi al'azza an-nabiy su sha ruwa garai garai wanda suke mai dadin dandano daga cikin tekun iliminsa shi ya kasance a fagen tafsiri idan yana hikaito maganganun malamai akan aya su za ka yi mamaki kwarai da gaske akwai littafinsa tujallaji biyu wani bangare na tafsirin da tafsiru ayatin ushkilat tafsiru ayatin ashkalat wato tafsirin ayoyi wadanda suke bada rikici wajen fahimta su ibnu taymiya ce har ma ba za ka samu idan kana karanta littafin tafsiri duk inda za ka karanta ba za ka samu tafsirin ta daidai ba so za ka taba cewa yayi tafsiri me zai hana ya fassara alqur'ani daga farko har ƙarshe yace to akai haka ai zai zama an yi maimai akan aikin da aka yi a baya sai dai a dauki wasu ayoyi wadanda ake ganin an samu kuskure wajen fahimta su ayi kokari yi wa mutane bayanin yadda fahimta su take ta kware to haka dai ibnu sayyidin nas yayi ta kururuta shi a cikin ainihin ajibansa haka nan dalibinsa al-hafiz al-zahabi shi ma ya kururuta shi ya ainihin yabe shi yake cewa shaykhuna al-imam shaykh al-islam fard az-zaman bahr al-ulum taqiyyi wato malaminmu limami shehin musulunci wanda yake kwaya daya kilo a zamanin sa shakundum na ilimi taqiyyi haka nan a cikin littafin sa zairu siyar ko zairu tarikh al-islam da ya tarjamar ibn taymiya yayi masa ainihin yabo mai yawa yake cewa ibn taymiya ya karanta hadisai da yawa a gurin malamai ya zazzabo hadisan da ya karanta a gaban su ya rubuta littafan hadisai da hannunsa ya rubuta sunan Abi Dawud ya yi nazari da bincike game da mazajen hadisi da illolin hadisi har ya zama daga cikin malamai masu ainihin bin keke da keke na hadisi a immatun nadri kenan sannan ya zama daga cikin malaman hadisi tare da addini da Allah ya bashi da hankali da kyakkyawan ambato da kula da kansa yake cewa sannan kuma ya dukufa wajen karanta fiqh da mas'aloli waɗanda suke da zulfi na fiqh da ka'idoji na fiqh da hujjojinsa yayi zulfi wajen sanin mahallin ijma'i a cikin matsala da mahallin tabani a cikin matsala ta fiqh har ya zamana in yana magana kowa sai yayi mamaki idan ya kawo matsala daga cikin mas'aloli na khilafa mas'aloli da malamai suke tabani a ciki yana kafa dalili yana kawo ra'ayin da yake shine mai rinjaye yana ijtihadi zabi yace wa uqalahu zalika yana ijtihadi kuma ya cancanta ya ijtihadi fa inna shurut al-ijtihadi kanat qad ijtama'at fihi shi saboda sharadan ijtihadi gaba daya sun tattara cikin shi ibnu taymiya yace fa innani ma ra'aytu ahadan asra'a intiza'an lil ayati dallati ala al-mas'ala allati yuriduha minhu dan taba ga mutumin da idan yana magana akan wata mas'ala ba ya fi kowa saurin zakulo ayoyin da suke magana akan wannan mas'ala wato nan da nan zaka je yana ta kawo ayoyin da suke da alaka da ita wannan mas'ala din zabi yace bai taba ga mai irin wannan gaggawar kokolwar irin sai ibnu taymiya ba yace ban taba ga kuma mutum mai tsananin halarto da matanin hadisai da jingina su zuwa ga waɗanda suka ruwaito su idan a sahihaini ne Bukhari da Muslim ya jingina su can idan a Musnad na Imam Ahmad ne ya jingina hadisin zuwa Musnad idan a cikin sunan ne sunan Abi Dawud ko Nasa'i ko Tirmidhi ko Ibn Majah ya jingina su zuwa ga wannan littafi yace ka annal kitaba was sunan nusba ilayhi kai ka ce an juye masa alqur'ani ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah an baje masa su a gabansa a cikin faifai inji ibnu taymiya al-zahabi wa ala tarafi lisanihi kai ka ce a kan gabar harshen sa suke wato da ya motsa harshen sa sai su ta fita da magda da ainihin lafazi mai dadin ji wa ainin maftuha da ido wacce take a bude wa ifhamin lil mukhalif da kuma kore abokin jayayya idan ana jayayya da shi saboda sanin makamar hujja nan da nan sai kaga abokin jayayyarsa ya rasa ta cewa yace wa kana ayatan min ayati llahi ta'ala fi tafsir shi aya ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a fagen tafsiri wacce wasu fihi ta fada da magana a cikin sa la'allahu yabqa fi tafsir al-aya al-majlis wal majlisay to wani lokaci sai ya wanzu yana tafsirin aya daya majalisi ɗaya ko majalisi biyu yace in ka karkato wajen sanin aqidu na addini da sanin aqidu na wasu kungiyoyi kamar khawarijawa da rafilawa shi'a kenan da mu'tazila da sauran yan bid'a to anan ba a keta masa kura ba wanda yake kama kafarsa yace tare da kuma haka mutum ne mai karamci karamcin da ban taba ga mutum mai irin sa ba wato Ibn Taymiyyah yana da karamci karamcin da Zahabi yace bai taba ganin mutum mai karamci irin sa ba Al-Bazzar ya kawo ainihin misali yace akwai wata rana da ya fita wani mai bukata ya tare shi yana son ya biya masa bukatar sa yana tambayar sa ainihin yana roƙon sa abinda ainihin zai tallafa wa rayuwarsa da shi Ibn Taymiyyah kuma a lokacin baya da abinda zai bashi sai ya cire rigarsa da yace ga talan ke ka idan za a sayar za a saya ka sayar kai amfani da kudin Allah ya amfane ka da su ko lokaci da wani yazo yana roƙon sa ya rasa me zai bashi sai ya baje masa littafin sa yace dauki wanda yayi maka ya sa ya dubi wani mushafi na alqur'ani mai tsadar gaske sai ya dauki daliban suka ce da kala kaga fa wanda ya dauka yace kuma shi ya karanta ya amfana wato shi ma saboda mugunta ba zai dauki dan karamin kudi ba sai ya duba mai tsadar to mutum ne mai karamci kwarai da gaske sannan mutum ne mai jarumta jarumtar da ake misali da ita kamar yadda za mu yi misali za mu faɗi wani nau'i na jarumtar sa kaɗan daga cikin jarumtar Ibn Taymiyyah mutum ne mai yawan faɗar gaskiya mai yawan hana munkari baya jin tsoron zargin mai zargi akan wannan Ibn Zamalkani ɗaya daga cikin ɗan bid'a ne da suka sako Ibn Taymiyyah a zamaninsa suka sako shi a gaba da ainihin bakaken maganganu da kai shi gaban sarakuna amma duk da haka shi kansa sai da ya jinjina wa wannan mutum yaban gwani ya zama tilas ya zama dole yake cewa lam yura min 500 sana ahfazu minhu Ibn Zamalkani yake cewa tun daga shekara 500 baya da suka wuce ba a taba ganin mutum mai haddar Ibn Taymiyyah ba a wani gurin ba har yaban sa yake yana ce da shi sayyiduna وشيخنا وقدوتنا الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارئ الحافظ الزاهد الورع القدوة تقي الدين شيخ الإسلام سيد العلماء قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة حجة الله على العباد رادئ أهل الزيد والفتاة أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني أعلى الله مناره وشيد به من الدين أركانه يبوني ده ابن الزملكاني يكي مسا زدك يا يدتكي قبض زدك يا يدتكي زوج يسا كمال ممو سوق بمو أبون كوي مو شيهي لمن مسني ميو الإلمي وان ده يكي قايا تل أزاما ننسى بايشي قايا mahaddaci zahidi mai gudun duniya mai tsantseni abun koyi taqiyuddin shaykhul islam wanda yake shugaban malamai abun koyin manyan limamai masu martaba mai taimakon sunna mai rushe bid'a hujjar Allah bisa bayansa mai karya garkuwar ɗan bid'a mai karya garkuwar tarkatattu zamanmu masu barna aw hadil ulama'i shi ɗaya a cikin malamai baya da shi ba kamar sa karshen masu ijtihadi ya faɗi sunansa cikakke Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah Al-Harrani yace Allah ya ƙara ɗaukaka matsayinsa ya ƙara ƙarfafa addini a rukunan addinin sa da shi sai ya kawo su baitoci yake cewa ma za ya qulul wasifuna lahu wa sifatuhu jallat 'an al-hasr huwa hujjatun lillahi qahiratun huwa bainana u'jubatud dahr هو آية للحق هو آية للخلق ظاهرة ألواوها أربت على الفجر يتي ما صفة تاشي ميزا سئية فتا وجنباد صفة سا صفة ستاف كرفن أكيد بجيتا شيني هجر الله مي كري قوة وشتاف كرفن قوة شيني أتكن كانم وأبما ماكي لون الزامن شيني آير أبنجي جهل التساء والسكي ظاهرة وانت حسكنت يا دل حسكن الفجر وانا ابن الزملكاني shi yake faɗar wannan dangane da shi walhaqu ma shahidat bihi al-a'da'u abokin faɗan ka ya rasa yadda zai yi ya tsaya ya yi shaida ya ce eh lalle abin nan lalle wani din nan ga yadda yake ga kuma matsayinsa babu shakka babu shaida da take wa sai Ibn Taymiyyah mutum ne jarumi kamar yadda Zahabi ya faɗa ash-shaja'atul mufrita jarumta wacce take mai tsananin gaske mutum ya karanta tarihinsa musamman a cikin al-bidaya wal nihaya na Ibn Kathir almajirinsa Ibn Kathir zai ga mawaƙi na jarumta daban-daban lokacin da tatar suke kokarin suke yunkurin ainihin su kawo hari nan Dimashq su mamaye garin Dimashq a lokacin sarakuna waɗanda suke mulki a garin sai suka gudu Masar wanda da farko wasu daga ciki sun yi kokarin a kare malamai a masallaci a ce ya za a yi wasu suka ce a yi addu'a Ibn Taymiyyah ya farat ya tashi ya ce a'a ba ce ka a yi addu'a ba amma ba a zauna a masallaci ba kawai a ce addu'ar za a tsaya a kanta dole a fita a yi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran Makka suka yunkuro za su yaƙe shi ai ba zama a masallaci aka yi ta addu'a ba duk da cewa addu'a ta ba za ta faɗo kasa banza ba fita ya yi fagen daga ana yaƙi yana daga hannu yana addu'a ba haka sai da Abubakar a har sai da Abubakar ainihin ya tausaya masa ba a cikin filin yaƙin Badar ana yake addu'a saboda haka fita za a yi ayyaki yace in kun fita kuka tsaya wato dan Allah kuka yi wannan jihadi fi sabilillahi ila ba ku lamunin za ku ci nasara insha Allah suka ce Ibn Taymiyyah kana fadar insha Allah ta haqiqan aw ta'liqan kana fada bin da tabbas ne ko ku a'a kana da dan tantama ne yace a'a ta haqiqan tabbas za ku ci nasara to haka aka fita kuwa aka gwamza Ibn Taymiyyah yana daga cikin waɗanda aka ganshi yana zariya yana kai kawo akan ingarman dokinsa duk inda ya kada daidai kaga kura tana kashi abokan gaba na zubewa waɗanda suka halarci wannan yaki haka suka shaida Ibn Taymiyyah shi kadai aka ga yana kai kawo tsakiyar abokan gaba idan ya ga wani yana lakwalakwa yana sakwasakwa ko yana so ya gudu sai ya ziga shi ya tsindira shi sai ka dai kai yaki in ma ayi nasara in ma ayi shahada hal tatarabbasuna ila illa inda al-husnayn me kuke jira me muke jira ko dai mu samu shahada ko kuma mu yi nasara haka aka yi kuma aka yi nasara shugabannin da farko duk sun gudu Masar gari ya yamutse saboda babu hukuma duk ta tsere sauraka ɗan iska da aka kukkulle barayi da yan fashi da waye sai suka fito gari aka yi ta sata aka yi ta ainihin maki jama'a ana kwace musu kayan su rana tsaka Ibn Taymiyyah ya ce lallai sai an fito kuma an yi hisba a wani lokacin ya tara nagartattun garin da dakaru abin nan samari zarata ya ce a fito a yi hisba suka fito suka tafi wajen waɗannan miyagu suka dinga bin su lungu-lungu sako-sako suna kamo su sai da suka maida su kurkuku suka dawo garin ya dawo cikin hayyacinsa mutane suka nutsu kowa ya koma kasuwa ɗan kasuwa ya koma kasuwa to a lokacin ya aika ya ce shugabannin su zo su karɓi mulkinsu su sun zata ma juyin mulki da yi da irin wannan kasa za a samu yan ziga to kawai malam tun da ka ga dai ya hali ya zama ka kawai ka zarce mana kawai ka zarce yace a kirawo su aka kirawo su daga Masar bayan sun tsere yace to ga kasar ku ga mulkin ku yace ni rajulu umma ne ba rajulu daula ba ni mutum ne na al'umma duka ba wai kawai in yi mulki ba kawai aka yi tattara mulki ga basu amma duk da haka wannan ba ta sa shi wato ba ta sa ɗan bid'a sun kyale shi ba a yayin da suke shirin guduwa fa ya sa aka yi wannan jihadi aka tsara martabar wannan gari akwai lokacin da kazan ɗaya daga cikin kwamandoji ko shugabanni sarakuna na tatar na san wasu ba su san wannan sunan ba tatar wata al'umma ce da ainihin aka yi ta a gabashin duniya gabashi mafi nisa can waje da tana tana wata al'umma ce da ta shahara da ainihin fada da jarumta saboda mahaya da wakai ne kuma sun kware wajen farauta da harbi don haka wannan jarumtar tasu sai ta karantar da su cewa ai in suka tsaya suka yi yaki za su iya mallakar duniya gaba daya to ko mutane dai waɗanda ba addini suke da shi na kwarai ba ba ma sabon wani addini ba samawi suna bautar kakanninsu ne akwai kakansu babbansu wanda suke kira Genghis Khan wanda shi ne suke cewa shi baya mutuwa sai dai gangar jikinsa ta mutu idan gangar jikin ta mutu to shi Genghis Khan ɗin shi ne ruhin nashi zai koma jikin babban ɗansa sai ya zama shi ɗin ne dai take dawowa to saboda haka sun ce shi haka yake duk abin da suke samu na nasara da ruwa da arziki da zaman lafiya shi wannan jankin sarshi yake ba su da haka shi suke bautawa suna da kundin shari'a wato constitution nasu wanda suke kiran shi aliyakat sauran shi kenan aliyakat shari'a ce mai tsauri ko mai kai kawai kisa ne idan mutum ya saci kwai a kashe shi idan mutum ya yi ƙarya a kashe shi ko mai kawai kisa ne su ba wani maganar hukunci ko a ɗaure mutum ko a masa bulala kawai a sa takobi a tsari wannan shi ne aliyakat wanda suke ainihin doka tsabin nan shari'a da shi waɗannan mutane su suka fara shiga duniya a wancan lokacin suka dinga cin ƙasashe daban-daban tun kafin a zamanin Ibn Taymiyyah suka dinga cin garuruwa daban-daban har suka zo ainihin suka mamaye Baghdad a lokacin khalifancin al-Musta'sim billah lokacin da ƴan Shi'a suka ba su haɗin kai suka ba su goyon baya aka karkashe musulmi a Baghdad irin yadda yake faruwa a yanzu da can ya taɓa faruwa tarihi ne mai matakansa Ibn Taymiyyah da yake ba da labarin abin da Tatar suka yi tare da haɗin kan Ibn al-Alkami da Nasirul Kufr al-Tusi wanda suke ce masa Nasirul Kufr al-Tusi wanda suka haɗa kai da Tatar aka yi wa ainihin Khalifa al-Musta'sim billah yankan ainihin rago shi da iyalansa aka shigo Baghdad aka yi ta kashe musulmi ba ji ba gani dan shi ba ta tare ba ruwansa da kace wai ka bi shi dan kace wai ka tuba ka bi shi wannan ba zai sa ainihin ka tsira ba shi kawai aikin sa kisa ne dan horon da ake ba su kenan in sun shiga gari su share garin ba a so a ga duk wani abu mai motsi to haka suka shigo lokacin da Ibn al-Asir a cikin littafinsa al-Kamil ya zo ba da labarin wannan mutanen yace ya ce da yake shi a zamanin sa ya riski abin yace ya dade yana tunanin ya rubuta tarihin mutanen nan ko kar ya rubuta yau yake cewa shi dai ya karanta irin bala'i iri-iri da ya auka wa duniya tun daga farkon halittarsa har zuwa lokacin ainihin bayyanar Tatar yace shi bai taba zama tiba irin sa mutanen nan yace kai shi tsoro yake ji ma ko yana ji ma a jikinsa watakila ko har a kiyama ta shi ma ba za a samu bala'ayyen mutane irin waɗannan ba yace ko fitilar ya juduwa ma juju yace ba a jin za ta kai ta Tatar din shi dan ya juduwa ma juju karkari idan suka kashe mutum shi ke amma waɗannan za su kashe mace sannan su fasa cikinta su kashe ɗan jikin su kaga ya ce ko dujal in aka yi imani da shi mutum ya yi imani da shi shi ke zai zama cikin mabiyarsa ba a taɓa su su wannan ba maganar kai imani da su mutane ne kawai zubar da jini shi ne kawai abinda suke sha'awa shi ne kawai abinda suke so su gani to haka suka dalkako duniya suka dinga cin garuruwa daban-daban ta kai idan aka ji labarin bayyanarsu ana jin za su iso gari bayan wata biyu to duk garin za su yi kafin wata biyu duk garin an gudu sai dai su samu garin ba kowa to haka suka yi ta cin duniya har suka shigo alamul islami to har zamanin Ibn Taymiyyah suna nan ƴan tsirarin duk da cewa tafiya ta yi tafiya wasu sun cakuɗuwarsu da musulmi sun shiga musulunci to shi kazan ɗaya daga cikin jika ne na waɗannan mutane to a da'awarsa shi musulmi ne sai kuma ya zo yana zalunci aka rasa waɗanda za su iya zuwa su gaya masa gaskiya Ibn Taymiyyah ya ce shi za shi in akwai mai raka shi ya zo a tsaye saboda haka kawai ya sa gaba wasu ƴan tsirari cikin almajiran suka ce za mu fi wasu suka ce gaskiya ba za su iya zuwa ba ya tafi kawai ya danna kai cikin tantin kazan yana zaune da sojojinsa da dogaransa ga takuba na walƙiya a hannunsu Ibn Taymiyyah ya shiga ya zauna ya shiga gaya masa gaskiya ta inda ya shiga ba ta da yake fita ba da kuma sauti madaukaki mutumin nan ya tsaya kawai yana sauraron sa Allah ya jefa masa haiba da soyayya ta Ibn Taymiyyah ya kasa cewa komai Ibn Taymiyyah ya yi ta masa wa'azi iri-iri ya yi ta masa wa'azi cikin abin da yake gaya masa yace kaga iyayenka kakanninka kafirai ne amma barnar da kai kake yi ba su yi irin ta ba domin su aka yi alkawari da su suna cikawa yanzu akwai ka baban sa holaku ce holaku suna cika alkawari amma kai baka cika alkawari ga ka da liman ga ka da malami da mai kiran sallah da alkali amma kuma azzali wannan kansan yace shi dai yace a rayuwarsa bai taba sauraron wani mutum yana ga masa irin wannan maganganu ba sai Ibn Taymiyyah. Allah ya jefa tsoro a zuciyarsa. Ibn Taymiyyah yana matsawa kusa da shi har sai da guyoyin Ibn Taymiyyah suka kusa ainihin shafar guyoyin wannan azzalumin shugaba. Yana ta faɗa masa maganganu irin wannan. Daga ƙarshe kansan yace to mala ai mana addu'a. Ibn Taymiyyah sai ya shiga addu'a. Ya Allah ka karya azzalim, Allah kai kasa da shi, Allah ka cire masa hajjinsa a kasa, kuma yana ta cewa amin amin. Ya zato a ce Allah ya taimaki sarki, sai ya dinga addu'a wacce kowa ya ji kawai da tsaza da yake. Ya gama faɗar gaskiya ya ce to sai an jima, ya tashi ya tafi. To daga nan aka samu kazan ya yi ainihin sassauta mutane. Ba wanda ya yi irin wannan sai Ibn Taymiyyah. Duk malaman da suka ba za su iya zuwa. To haka Ibn Taymiyyah ya zama ne yana fito da dukkan wasu waɗanda ya san cewa azzalimai ne biyan kuɗi. Haka nan ta fuskar addini bai bar ainihin ɓata garin addini sun yi tabarna da suke so. Da a lokacin ga shi bid'a ainihin ta yi santa ta mamaye ko'ina a cikin Dimashik. Ko ina ita ce sufaye ɗan abin nan masu bin tariƙar rufa'iyya al-ahmadiyya waɗanda suke Ahmadu Rufa'i suna nan suna ta tsafe-tsafe da sunan karama yanzu su zo su suna zikiri suna shiga wuta wai karama ce ba ta kona su. Ibn Taymiyyah ce ƙarya suke maƙaryata yace kuma su zo a yi munazara su zo a yi muƙabala da su yace kuma me suke taƙama da shi ba shiga wuta ba. Ni sun zo a hura wutar in gaya musu abin da za su shiga wutar in sun shiga zan bi su a baya. Ki in za su shiga wannan wutar su je su yi wanka da sabulu su wanke jikinsu su zo su shiga wutar. Ki ai na san tattabarin da suke yi. In sun isa in suka shiga ni kuma zan bi su a baya. Sai suka ce ai su karamar su sai a gaban kafirai take amfani ba a gaban su. Shi kenan mutane sai suka tafi wannan magana. A ashe haka abin yake ashe daman duk hologo ne ba gaskiya ba ne duk rufa'i da ake wa mutane da tsabi da sunan karama. To daga nan ya karya kadarinsu ya rubuta littafi a kansu. To shi yasa ƴan bid'a suka ce lallai sai sun saka malamin nan a gaba in ba haka ba za su ƙare a garin. To fa shi ne aka dinga kai shi ƙara a kai shi ƙara a yi majalisi ya zauna ya ƙure su su faɗa ya faɗa ƙarshe ya ƙure su duka malaman bid'a fa za a tare shi ƙare a kansu. Amma ya ƙure su ƙarshe su ce a tashi don ba su shirya ba shi ya shirya. A kuma dawowa sai su zo da sojan haya suka zo da wani tafiyu daidai dindi wai shi ya ilmul kalam in suka buga da Ibn Taymiyyah zai ƙure Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ya kada shi. To ƙarshe dai suka nemi a ɗauki sauran mataki a kansa. Ibn Taymiyyah ya yi ta rayuwa cikin kurkuku daga kurkuku zuwa kurkuku an fara ɗaure shi a shekarar a hijira 693 ya yi ɗan kwaya ɗan lokaci kaɗan a tsare aka sake shi. Shi kuma wani kirista ne ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyyah aka tabbatar da shaidu ya yi haka aka je a gayawa shi shugaba na wannan gari cewa ga abin da ya faru. Aka ce Ibn Taymiyyah da shi da ɗan uwansa da wasu tare da shi suka je suka faɗa wa shi mai gari ga abin da wannan kirista ya yi. Sai fito jama'a sai suka jajjefi kiristan nan suka ɗan daddake shi sai aka je aka gaya wa ainihin shi wannan mai gari cewa Ibn Taymiyyah ya zuga jama'a an daddake wani mutum shi ne aka kawo Ibn Taymiyyah aka tsare shi na 'yan kwanaki. A wannan lokacin ne ya rubuta littafinsa As-Saribul Maslul ala Shatibir Rasul wato zararren takobi ga yawa jini na wuce akan dukkan wani wanda yake zagin manzon Allah. Ibn Taymiyyah ce duk mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kare lafiya ba. In ba a tsayar masa da haddi ba na shari'a to zai garbi da wanda zai tsayar masa da haddin. To shi wannan mutum sai da awar ma ya shiga musulunci shi kirista din ya kama hanya wai zai tafi Makka a can wani dan uwansa ma ya kashe shi. Shi to sakamakon abin da yake nan. To haka nan an kuma tsare Ibn Taymiyyah tsarewa ta biyu a Al-Qahira tsawon shekara ɗaya da wata shida. Tun daga ranar Juma'a 26 ga watan 9 Ramadan shekara ta 705 tare da ƴan uwansa Sharafuddin Abdullah da kuma akohu Zain Sharafuddin Abdulrahman da akohu Zainuddin Abdullah. Haka take suran sallah ɗaya ga watan goma a shekarar hijira ta ainihin 705. Haka nan an kuma tsare shi tsarewa ta uku a Makka ɗan kwanaki kaɗan daga uku ga watan goma hijira ta 707, saboda sufaye sun kai ƙaransa gurin mai gari, kuma a dalilin wannan ya rubuta littafinsa Ar-Raddu ala al-Bakri. Akwai littafinsa da ake kira al-Istighatha da yake ma wani Bakri Raddi. To a dalilin wannan an tsare Ibn Taymiyyah na wasu ƴan kwanaki. Haka nan an kuma tsare shi a ainihin daga ƙarshen Shawwal shekara ta 707 zuwa farkon shekara ta 708, watan wata biyu. Sannan an tsare shi a Iskandariya a ɗaya ga watan uku shekara ta 709 har zuwa takwas ga watan goma shekara ta 709. Sannan aka kuma tsare shi a Dimashq na tsawon kwana 20 daga ran Alhamis 12 ga watan 7 Rajab kenan zuwa ainihin shekara ta 720 zuwa ranar Litinin 10 ga watan 1 shekara ta 721, sai kullewa ta 7 da aka yi mata. Wato duk sanda suka je suka kai shi kara ya kore su, sai a ce kawai a tsare shi, ta a kyale shi. Akwai sanda ma aka yi kokarin wai a tula wani ya kashe shi, Allah ya kiyaye shi. To akwai lokacin da shi wanda ya fi kowa tsanantawa a kan batun Ibn Taymiyyah din a cikin malamai akwai, haka nan a cikin sarakunan ma akwai. A cikin malamai akwai Ibn Makhluf, wani alkali Ibn Makhluf ba maliki ne. Akwai Nasiruddin al-Manbaji, wani sufi ne wanda yake da aƙidar wahdatul wujud irin ta Ibn Arabi. Wannan suna daga cikin wanda suka fi kowa tsanantawa Ibn Taymiyyah. To akwai lokacin da su waɗannan malaman suka haɗa kai da wani azzalimi ana kiran shi Jashankir, wani baturki wanda aka suka haɗa kai da shi akan za a yi wa shi sarkin garin juyin mulki, sai ta tashi. Da waɗannan malaman su ne kullum a fada su zuga sarki a kulle Ibn Taymiyyah. An kulle Ibn Taymiyyah kuma sai suka haɗa kai da wancan mugu akan a yi juyin mulki, kuma suka ba shi fatawar cewa zai iya juyin mulki. To kawai sai aka kama wannan masu juyin mulki. Karshe sai ta tashi, aka gaza sa hannun malaman akan ainihin mulki, su suka ba da fatawa. To shi ne sarkin ya ga to me zai ya huce haushi, sai ya ce a sako Ibn Taymiyyah. Kaji mugu. To me zai ya huce haushi, sai a sako musu Ibn Taymiyyah. Aka sako Ibn Taymiyyah, ya ce a kirawo shi, ya zo ya tarye shi da kansa. Shi fa ne da ya sa aka kulle shi, saboda waɗancan malaman sun zuga shi. Ya tarye shi, ya girmama shi, yana wani kankanta murya gaban Ibn Taymiyyah. Can sai ya ɗauko takardar da waɗannan malaman suka yi fatawa a juyin mulki, ya nuna Ibn Taymiyyah, ce kaga abin da suka yi, me kake ga ya kamata a musu? Tunda yana ga Ibn Taymiyyah waɗannan mutanen sun cutar da su, shi ma yana son ya samu fatawar Ibn Taymiyyah a karkashe su. To da yake Ibn Taymiyyah dan Allah yake yi adawarsa, ba da wata manufa ta duniya ba, sai ya ce da shi, me kake ga ya kamata a yi wa malaman nan? Ga fa abin da na same su da hannu dumu-dumu a ciki. Shi ne sai Ibn Taymiyyah ya ce a ai waɗannan malamai ne, in ka kashe su to kuma su waye za su karantar da al'umma? Malamai ne, don haka dole ka girmama su, dole ka yi haƙuri da su. To shi ne Ibn Makhluf ya ake gaya masa, yake kuka, yake cewa ka ba taɓa ga mutum irin Ibn Taymiyyah. Ya ce mun yi ta ta'ayi kai kawo ba dare ba rana mu ga mun zubar da jininsa, yau gashi ya yi mana damka mai ƙarfi amma ya ce mana. Domin a lokacin da zai bude bakinsa ya ce ai kawai waɗannan sai a tsayar musu da haddin hiraba, masu baɓarnata a bayan ƙasa, daga cikin haddin hiraba akwai kisa. Da shi kenan su ta su ta ƙare. Alƙali Ibn Makhluf yake cewa bai taɓa ganin irinsa ba. Sa'aina fi qatlihi wa qadira alaina wa afa. Mun yi kai kawo wajen mu gabin kashe shi. Sama yau gashi ya samu iko a kanmu ya ce ya fi. Ibn Taymiyyah ya ce ni duk abin da aka yi min, ni wanda ni aka yi wa, to na ya fi. kullu man adani fa huwa fi hil, duk wanda ya tusar da ni na yafe mata. Wa man aada Allah fa Allah yantaqimu minhu, wanda kuma Allah ya yi wa shi da Allah. Haka Ibn Taymiyyah ya nuna musu al'aqu inda al-maqdira, sai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa Qurayshawa lokacin fathu Makka, gashi a hannunsu me suke tsammanin zai yi musu, suka ce karamci, yace ku tafi dukkan ku yanzu ne, wa in habu fa antum sulaka. To haka Ibn Taymiyyah ya koyi da wannan mawkifi, ce ya yafe musu, kamar da suka kara samun dama kuma sai suka kara yin kuma komawa, suka ci gaba da kutu-kutu da kitififi da mugun tanadi a kan Ibn Taymiyyah. Karshe aka mayar da shi kurkuku a Dimashq tsawon shekara biyu da wata uku da kwana 14, tun daga Litinin 6 ga watan 8 shekarar Hijira 726 har zuwa daren da ya yi wafati 20 ga watan 11 Zulqa'da Hijira 728. Saboda matsalar ziyara, lokacin ya rubuta littafin Ar-Radd 'ala al-Akhna'i, da karshe suka ce a kwace littattafan da suke hannunsa, a kwace alƙalumma da suke gurinsa, a kwace takardu, duk wani abin da zai rubuta a kwace. Saboda yana tsare mutanen gari, duk abin da ya rikice na fatawa na ilimi sai su garzayo kurkuku, sai su gaya masa, sai ya rubutu a kai. Saboda haka yana kurkuku, amma littattafansa sun cika gari, jama'a daga gari gari zuwa ake ana guzurin littattafansa ana tafiya. To shi ne kawai sai aka kawo daga fada, aka ce a kwace duk abin da yake rubutu a kwace. Wasu sun ce sai da ya ci gaba da rubuta da gawayi a cikin bango. To da suka kwace, ya ce to shi kenan, sai kama ya kama hadiya, kama karatun Al-Qur'ani. A lokacin kafin rasuwarsa da ɗan kwanaki, aka kwace masa duk abubuwan da suke da yake rubutu da su. A wannan lokacin sai da ya khatma 80. Sai a ta 81 ya zo ƙarshen suratu ittarabati sa'a, inda al-mustaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sittin 'inda malikin muqtadir. Sai dai wannan ayar rasu ya rasu a daren Litinin 6 ga watan 8 a 6 abin 20 ga watan 11 watan Zulqa'da hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 728. Wannan shi ne Ibn Taymiyyah, kaɗan daga cikin mawaƙin ɗinsa. Abubuwan da za a faɗa a kansa suna da yawa, kamar yadda na faɗa, ba wata rana wasu dalilai za su kawo mu faɗi wasu abubuwan ba da ainihin mun faɗa a yanzu ba. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in.
Shi ne kira ga ainihin abin da yan uwa cikin da suke da su ci gaba da yin amfani da darussan da muka koya na wasu kobra tare da yin kokari a ci gaba da yada shi kamar da waɗansu yan uwa suka ɗauki nauyin nuna wannan karatu a cikin talabijin da sanyawa a gidajen rediyo akwai waɗansu waɗanda su kuma suka ga abin da ya kamata su ba da kuɗi a gurza wannan kafin har wasu jihohi a aika da su fi sabilillah da sauran ainihin abin da ƙananan hukumomi don a riƙa amfana da shi a masallatai da sauran ire-irensu. To har yanzu ina sake kira ga duk wanda yake da hali ya yi ƙoƙari ko da kafin ɗaya ne ko biyu a yi ƙoƙari a tsaya a ci gaba da yaɗawa domin wannan ma taimakawa ta awadin ne. Wannan wanda duk ya wannan da ya tar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai shirya ta aikin shi ba. Musamman ma waɗanda za su iya gurzawa da yawa a fada shi sabilillahi musulunci yana da buƙatar wannan. Har yanzu muna ƙara godiya ƙwarai da gaske da shi abin nan dasa da ainihin abin nan sake sanya wannan littafi mai albarka. Muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ikon shi ma a sauke shi ba tare da an samu wata matsala ba. Muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfafa mishi guya ya ba shi basira kamar yadda nake kira da sauran malamai waɗanda Allah ya azurta musu su ma ta haƙƙe cewa kamar yadda dokta ya ɗauko wannan amana ya zo ya assasa ta a wannan muhalli to don Allah malamai da muke da su masu haƙƙe masu fahimta muna da buƙatar ainihin a ci gaba da isar da waɗannan saƙonni yadda za a iya fahimta a cikin ƙauyukanmu masu yawa kai hata ainihin abin nan maƙwabtanmu jamhuriyar Nijar. Saboda mutane waɗanda Allah ya baiwa amanar ilimi don Allah su ma muna kiran su sadaukar da kansu wajen shiga ƙauyuka a riƙa karantar da mutane. Banda wannan ina sake kira ga dukkan ɗaliban ilimi na ainihin jihar Kaduna don Allah mu sake ba da haɗin kai 100%. In ma za a samu ƙari a sake ƙarawa wajen samun halartar wannan majalisi. Don wannan majalisi fa'idar da ke da cikin shi ba ma kawai fa'idar karantarwa ba har yanzu yana ƙara ƙarfi da kuma ɗan uwantaka da ainihin kuma barazana da ɗan bid'a da sauran ire-irensu. Sai da haka yana da muhimmanci idan wato har za mu iya karatuttukanmu da muke da su a waɗansu masallatai mu yi ƙoƙari ne a jaftin nasu mu zo mu riƙa ainihin abin nan ba da haɗin kai da wannan majalisi mai albarka domin fa'idojin suke ciki ba kaɗan ba ne. Wannan kira ne nake ga 'yan uwa ma'abuta abin ɗaliban ilimi da sauran ire-irensu domin a samu fa'idar da ainihin abin nan kammala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ikon haɗa kai kamar yadda na yi a wancan karar. Ina kira ga duk wanda yake da iko duk wanda yake da hali a cikin wannan gari da sauran ƙananan hukumomi a daure a riƙa samun halartar wannan wa'azi kuma abubuwan da ake ji a ci gaba da ainihin sanar da su ga waɗanda su ba su zuwa kuma a riƙa jawo hankalinsu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya. Mu yi ƙoƙari mu isar da ainihin waɗannan saƙonni. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka ga ainihin abin dokta da duk waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da waɗannan karatu. Allah ya yawaita mana irinsu a cikin ƙasar nan da ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya domin addinin musulunci kwarjinin shi da martabar shi da ɗaukakar shi da haibar shi ta dawo a ainihin abin nan doron ƙasa. Har yanzu ina addu'a ga duk waɗanda suke taimakawa ko da ainihin abin nan rubutu ne ko yin rikodin da ainihin sauran ire-irensu da ainihin abin da wannan karatu. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya saka musu da jannatul firdaus, Allah ya ruɗanya musu wadata da arziki kuma ya tabbatar da wajibin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir rahmanir rahim. Da farko kamar yadda malam Yaqub Musa ya addu'a to ni ma ina maimaita addu'a da yayi Allah ya yawaita mana irin su. Allah ya yawaita mana irin su ba a Katsina ba a Najeriya duka. Duk sanda za a samu manya su ainihin tsaya tare da kanana su goya musu baya su ba su haɗin kai to babu shakka za a samu haɗin kai mai kyau kuma za a yi wa musulunci aiki. Ismail Yakub Musa su suka share fagen da'awar sunna a Najeriya duka. Wani abu ne da kowa ya sani kamar hasken rana ne babu wanda ya sani. To kuma wannan mu kanmu muna daga cikin waɗanda muka fa'idantu da da'awarsu da karantarwarsu da tunatarwarsu da jawo hankalinsu irin wannan da yake yi yanzu. Muna fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara masa ikhlasi, ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa goyon baya saboda irin wannan haɗin kai da goyon baya da ƙarfafa gwiwa da yake yi mana. Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya wannan a mizaninsa, ya ainihin albarkaci rayuwarsa da zuriyarsa, ya alkinta bayansa, ya bashi ladan abin da yake yi na kira zuwa ga musulunci. Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗaukaki musulunci da musulmi. Wannan yana tambaya yake cewa Malam Ibnu Taymiyyah yayi aure, yaya kuma ya kuma haifi ‘ya’ya? To Ibnu Taymiyyah bai aure ba, ba wai dan baya son ya yi aure ba, sai dan bai samu sararin da zai yi aure ba. Duk rayuwarsa gwagwarmaya ce da rigingimu da faɗi tashi da ‘yan bida. ‘Yan bida sun ƙyale shi ma nan daga kurkuku sai kurkuku, ku dubi yadda na yi ta zana muku, ya shiga kurkuku har wajen sau uku. Akwai sanda zai shekara biyu a kurkuku a kulle. A kai shi wannan fada a ce ya ce kaza, ya ce Allah ya daidaita akan al’arshi, ya yi ta gaddama akan. Waya zai ce Allah ya daidaita akan al’arshi. Akwai sanda ma ‘yan bida ta karanta yadda za su yi da shi. Suka ce yanzu a gari da ana nan ana ta zage su saboda sun yi dalilin da ya sa kulle Ibnu Taymiyyah. Suka ce jama'a suna ta zage su sun yi bakin jini. Aka ce aje a lallashi Ibnu Taymiyyah. Su dai ba za su iya in suka ce a sake shi to sun faɗi kenan. To kuma rayuwar da suke ciki kuma ta tsangwama ce. Don haka dan Allah ya dan ba su haɗin kai ya dan yi muwafaka da su akan ko matsala ɗaya biyu. Daga bayan aka rubuta takardar sai a yaga ta. Waye da yake ya janye maganar istiwa'i din nan akan al'arshi, in ya janye to shikenan. Ibnu Taymiyyah ce yanzu so kuke yi in ce ni ban san Allah a sama ko yake ba ko a ƙasa, ai na faɗa haka na kafirta. Yace ai sai dai ku kashe ni, amma Allah ba zan bar addini na ba saboda kawai ku samu sarari. Ce ku da kuke waje kun fi ni damuwa, ni ba a tsare nake amma ku a waje kuke. Yace kuma kun fi ni damuwa. Ya ce to ku yi abin da kuke so, ce me za ku iya yi? Ce in ku ce za ku kashe ni to na yi shahada, ku kashe ni ne in yi shahada. In ku ce za ku kore ni to na yi hijira, sai in je ta kuma in taya aƙida ta in tsara samun mabiya. Ce in kuma kuka ce za ku kulle ni to shikenan kuma na samu lokacin da zan yi kalwa da Ubangiji na ita ibada ta. Ce to saboda haka ni ko me kuka yi min riba ce, ku zaɓi wanda ku ga dama ku yi min. Mun haka suka rasa yadda za su yi da shi. Ce shi ba zai kawai saboda wani kawai sai kafirta. Ya ce ku abinda kuke faɗa na san da shubuha kuke yi, don haka ba zan kafirta ku ba. Iya ƙwarewar ilimin ku kenan. Amma ni na gama sanin gaskiya na gamsu idan na sake ta sai in kafirta. Haka ya ce musu. Ce ku zan muku uzuri amma ni ba zan yi wa kaina uzuri ba. Saboda haka su abinda suka so ma Ibnu Taymiyyah ya yi shiru. Ba wai abin nan ya ma fito ya yarda da su ba gaba ɗaya, a ya yi shiru kada ya ce yana tare da su kada ya ce ba tare da su. Shi kuma ya ga ba zai yi ya shiru ba, Allah ya masa baki na ya magana kuma a ce ya shiru, ya ce ba zai yi ba. Saboda haka a cikin gwagwarmaya ya yi ta rayuwa daga nan zuwa nan a kai shi wannan fada a kai shi. Wannan ya tuno min lokacin da aka kai su marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam fadar mai martaba sarkin Kano. Wai ya ce Allah yana sama. Aka zo da manya-manyan raunuka fa a gaban aka aje wai ga malamai. An kawo shi ƙara da shi da malaman sunna sun ce Allah ya daidaita. Ya ce to ai ba mu muke faɗa ba, mu ba mu ce ba. Da Ƙurtubi nan, littafin Ƙurtubi kuma ku san shi ku duk kuna karanta Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, tafsiri aka ɗauko aka buɗe tafsiri suratul Araf. Ya karanta ya fassara ya ce kuma in ban ja baki daidai ba ko ban yi fassara daidai ba wani ya tashi ya ja a fassara. sai wani daga cikin malaman ya ce Alhaji ran sarki ya dade gaskiya shi an gaya masa za a yi wannan zaman yayi nazari ya shirya mu ba a gaya mana ba kaga abin da yake ya faru a bayan shi kuma bai tuwa wajin kalayyahu da abu da bai da ni wallahi sai suka ce wai shi yaron nan an gaya mishi ya shirya su tsaya ta kai dake to abin da ya shafi aqida da masail khilafiya ba a cewa kotu ta raba gaddama wannan shi yasa musulunci ya bar kirista ya yi kiristancin sa yahudai ya yi yahudancin sa lakum dinukum waliya din la ikraha fi din alkali bai iya cewa shi ya yanke hukunci yanzu mas'ala kaza dole abu malikiya alkali ba ya da wannan dama ko yanzu ya ce istiwa'i ba gaskiya bane dole abu ash'ariyanci wannan ba ya daga cikin khususiyar alkalanci amma saboda mugun nufin dan bid'a shi yana ganin inda zai saki sunna tawala to shi kenan bid'a sa ko ba inda za ta ci gare yayi abinda zai yi ko ma me zai faru ya faru to haka Ibn Taymiyyah ita fama da wannan abin da amma da ƙarshe Allah ya nuna cewa shi ne ke da nasara lokacin da aka ce ya rasu gari gaba daya sai da ya fito jana'izar Ibn Taymiyyah gaba daya gari kantuna duka kasuwa gaba daya babu wanda ya bude kantinsa duk gaba daya kasuwannin Dimashq babu wanda ya bude kantinsa mata har kan suraye ana kuka har wanda ba musulmi ba ka ta fita su kai a ranar an ce tunda aka kafa wannan garin ba a dai san lokacin daular Amawiya lokacin nan ne abin nan khilafa abin nan hedkwata ta khilafa ba a san watakila ko an taɓa yin taro irin wannan ba amma su dai waɗanda suka yi da gidaye suka yi da shekaru a garin suka ci su ba su taɓa jin taro irin wannan ba to dama Imam Ahmad yana cewa yan bid'a bainana wa bainakum yawmul jana'iz raba gardamar tsakanin mu da ku ranar da wani cikin mu ya rasu to kun ga lokacin da Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya rasu menene ba a gani ba duk kafuwar tarihin Najeriya ba taɓa ga jana'iza irin wannan a kanan ai manya-manyan shekunan su suna faduwa kasa sai dai a rediyo sai dai a rediyo ba kama san me aka yi ba ba za ka ga komai a gari ya canza a ba ranar rasuwar Ibn Taymiyyah wasu mutane uku su suka kasa fitowa ba wanda sun shahara da kiyayya suka Ibn Taymiyyah suka ce in zuba fito mutane za su kashe suka boye gida a ran nan da dama mutane sai da suka yi azumci da saboda ba masu abinci mutane kawai suka ce kawai mu muke da azumi to idan za ka ba mu abinci ma in ka kasa yin abinci a kai to kaga wannan shi yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya sanya masa kahudi a zukata duk irin wannan fitintinu da ya gani da takurawa ta wasu yan tsirari ce masu mulki su masu mulkin da suke fada da shi su ne kuma suke masa shari'ar da za su kai shi a lokacin da Alkali Ibn Makhluf a Masar aka kiyasa aka kawo masa Ibn Taymiyyah wannan bid'a ne kuma alkali aka kawo masa Ibn Taymiyyah wai zai masa shari'a Ibn Taymiyyah zai yi magana ya ce shi ba da Ibn Taymiyyah musu wa'azi an ce ka ce kaza ka ce kaza Ibn Taymiyyah ya ce wane ne abokin shari'ata ai kai ne abokin shari'ata ya za a yi kana abokin husuma ta kuma kai min shari'a shi ina kan aka taɓa karan da wannan don haka shi Ibn Makhluf shi ne abokin husumarsa kuma shi ne alƙalib fi kal qitamu wa anta al qasm wal hakam akan ka ake rigimar kuma kai ne abokin rigimar kuma kai ne alƙalib don haka suka rasa yadda za su sai dai aje a tsare shi a tsare dan uwansa a samu almajiransa haka dai ake tai karshe kuma Allah ya bashi nasara yanzu mutum nawa ne ya san wani ibnu Nasruddin al-Manbaji mutum nawa ya san wani Manbaji ba a ga a sufayen ba ga shi babban sufi ne amma sufi nawa ne ya san wani Manbaji amma Ibn Taymiyyah ya cika kunnen kowa a ta an san shi kaga su Allah madaukakin sarki ya batar da ambatan su kun ma za a ambace su sai dai a cikin wani rigingimin ka ji sunayen su har za ka ji su a littattafai ba za ka ji darussa ana karanta littafansu ba Allah ya ɗaukar da su ƙat ya kuma daga Ibn Taymiyyah wato tauraro a sama kowa yana hango shi to haka Allah yake sha'anin sa Ibn Taymiyyah bai yauri ba har ya koma ga Allah kuma a cikin malamai an yi ire-iren su da yawa kamar irin su Ibn Jarir al-Tabari Sheikh al-Mufassir har ya zama rayuwa ga irin su Nawawi Imam an-Nawawi mai al-Arba'un an-Nawawiyya har ya zama rayuwarsa bai aure ba suna nan da yawa wani ce akwai bambanci tsakanin baƙin rawani da fari ba wani bambanci ba zai Allah ya sanya baƙin lokacin da ya je fato Makka da baƙin rawani ne ya kuma sanya fari saboda ba wani shi rawani sunnatul ada ce ba sunanul ibada ba dan ka sa rawani baka fi wanda bai sa rawani dan ka sa rawani baka fi mai zannabukar ba ba wani lada doriya da zaka samu a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa rawani saboda sura ce ta Larabawa kamar yadda ya sa kwarjalle ya daura kwarjalle ya sa gwarjalle ya sa bayafi wani baya zuwa kawai ya sa zani ya yi lullubi ya ce manzo Allah yake koyi da shi kamar yadda manzo Allah ya hau jaki ba ka hau wa jaki ka zo makaranta ka ce sunna kai wani sunan al'ada haka annabi ya tashi ya samu ana yin shiga a lokacin sa haka yayi shi ma ya shiga sa irin wannan saboda ka da hadisan da suka zo kan falalar sallar da aka yi ta da rawani hadisai ne na ƙarya ji malaman hadisi to sannan bayan yayi tambaya kuma sai ya kara barar addu'a sai da barar addu'a Allah ya samu aiki da mata ta kwarai to aikin ma ya ce da aiki da kwarai mana Allah ya bashi aiki na kwarai da mata ta kwarai sai wannan ya ce bai malam zai ce game da kalmar shahada da aka gani a sararin sama rubuce a garin Kano ranar Juma'a kai waye gaya maka an gani ba jita-jita ba ce jita-jita ce kuma ƴan bid'a da suke ta yaɗa ta a kanan da kuma abin da ba za ka ji ba akwai wanda za su ce sun da Allah akan bishiya an ga to da wanda zai ce ya ga Allah akan bishiya da ya ce ya ga kalmar shahada ya za ka yi da shi duk jita-jita ce maganganu ne to shi ke nan mukaddara an ga kalmar shahada a sama sai mai so sai mai kuma ya tarattabu alaihi amal kawai ya tarattabu kalmar shahada dan ba tana nan a tsakiyar mu ba tana nan a rubuce a cikin littattafai a cikin to ba din ba ita ba sai ka ga ta a sama ba kai imani da ita ba tana cikin qur'ani sai ka ga ta a sama sannan kai imani da ita ba Allah ne ya saukar da qur'ani ba daga ina zo kudu shi ba daga sama ba to ga kalmar shahada da ake to me yake jira sai ka daga kai ka ganta sama kuma dai sharri ba wanda zai fara ƙaryar fa dole kuma a yadda da ka daga kai ka ce baka gan shi ba ya ce kai ba ka da rabo ba ka da gamle fitar ko la ka dole ka gan shi kuma dole ka ce ka gani yanzu akwai ainihin a lokacin akwai wani wada akwai wani dogo wani wada ya ta nuna masa ce gashin shi dogon bai gani ba wadan kuma ya dage ta shi ya gani dogon da aka yi akura saboda haka irin wannan jita-jita a je an ga fushi a tayi kalmar shahada an ga kankana an ga kabewa an ga waye wala ba shi alqur'ani kai bai ishe ka ba wannan alqur'ani da ake karanta bai ishe ka ba sai kaga wani abu a cikin kabewa bai ishe ka shaida ba cewa Allah gaskiya ne annabi gaskiya ne to kuma an rasa me za a fassara abu shi wannan to shike da an gan gargadi ne ko yabo ne da aka ga a saman an rubuta gargadin ku ake ko mutanen Kano ko kuma yabon ku ake cewa ku kowa kirki kaga dai duk wanda yake rayuwa a gurin dan ba zai ce yabon da ake dan su kowa kirki ba dan an san me ake me ake aiwatarwa a gari to ga Malam Abdullahi ne ya matsa mun kasa zai kare sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi